yana farin cikin gayyatar masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa gagarumin taron maulidin Annabi da aka saba yi shekara a Kano kofar Waika Madinatul Karmawi ranar 22 ga Rabiul Awwal 7 October saura kwana 22 daidai kenan sai una gayyata kowa da kowa da fatan Allah ya bada ikon halarta.
Alhamdulillah. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن سيدنا وقدوتنا ومزجنا الشيخ محمد بن محمد التداني وعن خليفته ووارث أسراره مولانا الشيخ الحاجي إبراهيم وأن جميع أصحابهما وخلفائهما وجميع الأولياء إلى يوم الدين. بارك يوم هو مصويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمك تتروع وأنه وجه لقصة دمونا نيسا دمين يمين يوم باين الله نامي بوغيسوا تام تعدين المسلمش gaisuwa ta muta gurgusun ta cikin narkakkun masoya manzon Allah ko musamman ina kebantar da gaisuwa ta ga manyan da suke a wannan waje musamman ga sayyida a zaune ina gaishe ta hasatan sannan ina gaida wato ainihin shi bai sko baya nan wakilin sai isar masa da gaisuwa ina gaida chief secretary na wannan makaranta gashi a zaune ina gaida commissioner na addini dan uwan mu gashi nan a zaune ina gaida commissioneri da duk wanda suke a wannan waje manya na gaishe su sannan ina gaida yan uwa abokai na ɗalibai maza da kuma mata da mahazarta baki daya ko musamman ke kantacciyar gaisuwa ga ƴan uwa waɗanda suke harka ta Islam da sufanci a wannan makaranta da suka hada wannan kuma suka saba hada wannan taro mai albarka na maulidin manzon Allah muna gaishe su ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko musiri yan uwa musu a ce da mu ma aka fara taron ka tsina gida ne Kano gida ne masauki to usurori sun haifar mana da jinkiri da makara ina neman afuwa akan haka amma babu komai Maulana Shehu Ibrahim yana cewa wanda yazo da farko da wanda ya zo daga ƙarshe jimma da ladan su ne ma man asani awwalan wa akhiran ya awwalan ya akhiran saboda haka mun gode Allah kuma taro ƴan uwa aka ce mun haɗu mun yi himma dan tattaunawa akan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zamu sira ko tarihinsa to da za mu taru mu tashi kawai mu baje mu ce komai ba mu kalli fuskokin juna wallahi ya ishe mu daraja ya ishe mu farala ya ishe mu samu kusanci da Allah domin mun girmama abin girmamawar Allah shine Annabi Muhammad babban abin da bawa zai samu a wajen Allah ya shirya da Allah shine girmama Annabi Muhammad ya so Annabi Muhammad duniya bata dadi bata kyau lahira bata kyau sai an so Annabi sai an girmama shi shine addini soyayyarsa shi sa Imam al-Fadhil zai a ƙarshen 20 ne sai ke cewa is-dinu lam yakmul falakanacin duniya. Addini in bai shiga ba ya gyaru, to duniya ba za ta samu ba. Saboda haka nake murna ga dukkanin ƴan uwa da Allah ya zaɓe mu ba dabaran mu ba. Inaya ilahiya, Allah ya zaɓe mu cikin al'ummar sa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Mu kenan a cikin khairu ummatin dan muka kuma zama khairu ummatin. Muka rike ƙauna da soyayya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hikima gare shi. Annabi alaihi salatu wassalamu kowa da kowa yana son sa. Duk abin da Allah ya halitta yana da alaka da manzon Allah, amma ana neman promotion. Yanzu in an shigo makaranta, duk kowa dan makaranta ne. Amma akwai dan level 1, akwai kuma na ƙarshe ko level 4. Agama, to mu muna goda Allah a level din da muke ciki mun shige level din ammawa, mun kai level din hassawa, mun shige nan mun kai hassawan hassawa cikin Annabi Muhammad. Ba ma ji, ba ma gani, ba ma jin daɗi, ba komai din mu Annabi ne. To wannan baiwa ce ta Allah, amma kowa fa a aji ɗaya ake soyayyen nan, tunda shi halifa ce ta Allah Annabi Muhammad, abubuwan Allah duka na Annabi ne. Allah yana da alaka da kowa. Yau akwai wani kafiri saboda kin Allah da zai ce ma ruwansa da Allah? Kowa ya yarda Allah ne mahaliccinsa. Duk magulancin ba ma guje. Duk shirkan mushriki, duk bautar gunki mai bautar gunki ya san da Allah kuma ya yarda shi ne. Dan mun ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya manzon Allah, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha la yaqulunna Allah. Allah ya ce qul alhamdulillah. Ka ce alhamdulillah. Ni duka gode mun sun san ni din ne. Shi kuma Annabi abin da yake nema kenan, a kadaita Allah, a san Allah, a bar wa Allah komai. To Annabi Muhammadu shi ne asalin halitta, da haskinsa aka yi kowa da kowa. Duk inda ka kai ka san kana da alaka da Annabi Muhammad. To da haka ƴan uwa, mu masoya da Allah yake bance mu da soyayyar da muka fice ta ammawa, dan kowa yana da alaka da Annabi Muhammadu. To idan aka samu waɗanda ba su samu babban rabo suka samu shiga su fice muƙamin na umumiya zuwa hususiya ba, in suka faɗa wani garari da wani haɗari na rashin ladabi, ko suka shiga wata hanya ta kafircewa cikin Annabi Muhammad, sai dai mu mu ce alhamdulillah, domin kowa ya san Annabi. Saboda haka ƴan uwa, wannan shi ne babban abin godiyarmu ga Allah. Kuma na san na zo daga ƙarshe, kamar in ce an gama gina garu ne, na shigo an gama gini, malamai sun yi jawabi an ji tarihin manzon Allah. To amma tun da dai na zo da niyyar gini, ni ma na ja gefe na kwaba ƙasa zan yaɓa wa garin, tare da cewa an gina garin. In ba don haka ba, idan na shiga da farin ciki taron manzon Allah, Allah ya kaddara da ni a ciki, to babu abin da zan ce. Na san jama'irul ulama din nan sun shayar da mu a wajen nan na manzon Allah. Amma Annabi faɗi ne da shi, zurfi ne da shi, bayaninsa da za a ce kowa ya taso ya faɗa Annabi, sai kowa ya taso ya faɗa abin da wani bai faɗa ba. Da shi ya gaya mana wani Ubangiji na bai san ni ba, kowane ne shi bai san hakikata ba, sai dai kowa yana sanin manzon Allah gwargwadon ƙadarinsa da sauƙinsa da wujudaninsa. To da haka Annabi alaihi salatu wassalamu shi ne asalin halitta, komai da komai da shi aka yi. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a wani hadisi ingantacce cewa ni na kasance Annabi ne tun lokacin Annabi Adamu yana tsakanin laka da ruwa ba kwaba. wannan ya isa ka gane manzon Allah wane ne shi, amma ‘yan uwa babban abin nema a maulidin manzon Allah idan mun zauna mun ji tarihin manzon Allah, akwai natija guda biyu da take fita ake so a same ta. Na farko mun ji mun san manzon Allah, to mu ƙara san sa. Dama abubuwan guda uku ne, sai ka san abu za ka so shi, sai ka so za ka bi shi. Soyayya ita take sa a yi biyayya. Idan ka gabu da wani wawa ko mahaukaci ko tafurarre mara albarka aka faɗi wani abu na annabi ya ce ya yi yawa, to ka kauce ka rabu da shi. Babu wani mukami da yake yawa a cikin manzon Allah. Duk inda ka kai ka faɗa, to baka kai inna ake baka kai ba, kuma sa dan Allah ba, baka shirka ba, ka tabbatar da shi dai bawa ne na Allah. To ka jingina abin duk da ka so na girma da ɗaukaka gare shi ka yi daidai, kar ka ji tsoron zarciya ko tsoron kafirtawan mai kafircewa. A ce maka ka yi kafirci, ka ce annabi ya san gaibu, ka ce annabi shi komai na Allah nasa ne. Abin da za a faɗa annabi haka ne sama da haka ma yake. Da amma da adhun nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi'ta madan fihi wa hatakim. Komai nasa daban ne. Komai na annabi ya sha bamban da na kowa, tun daga cikinsa, haihuwarsa, rainonsa, rayuwarsa, komai na annabi daban ne. Kuma annabi babban malami ne na halittar Allah. Kaka idan muka dubi tarihin haihuwarsa, yana fitowa daga mahaifiyarsa mai ya fara yi aiki koyarwa, inda ya inganta lokacin da ta haife shi. Allah ya ƙara mata yarda, sai da Amina ta ce yana fitowa daga cikinta, sai ta ji shi ya faɗi ya yi sujjada ya ce Allahu Akbar. A'a, manzon Allah ya dawo ta ce tana kallonsa. Sai ya zauna, da ya zauna zaman tahiya irin na babban mutum, ya miƙar da sababar saya, sai ya kuma yin sujjada, sai ya dawo ya zauna, ya daɗe a zaune, sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Ya yi haƙu da dama ƙalilan, tun daga nan kaga annabi ya fara koya mana me sallah da bautar Allah. To a nan akwai gararruka da yawa da mutane suke gamuwa da shi, wa musamman hasidan manzon Allah. Ka san annabi an tabbatar da cewa duk abocin ni'ima abin yi wa hasada ne, kullu zi ni'imatin mahsud. To shi manzon Allah in ka ce masa ma'abocin ni'ima, shi shi ne ni'imar Allah, shi ne ni'imar. To an wa ma'abocin ni'ima hasada, ina ga ni'imar? Shi sakin farko ya tashi cikin mahasada makiya ba izaya ba abinda annabi bai gamu da shi ba. Halittar Allah na annabawa da mursalai da waliyan baya da duk wani bawa na Allah a cikin wannan jinsin banil bashar, babu wanda ya sha wahalar da annabi Muhammadu ya sha. To alhamdulillah, idan ka zo kana magana ta daraja da take bayyanar da daraja samun cikin annabi, haihuwar manzon Allah, yadda aka shayar da shi, abin da ya faru a wajen shayarwa, yadda Nana Halimatu Sa'diya da sauran waɗanda suka shayar da manzon Allah, abubuwan da aka gaggani. To da ka gamu da wani mahassadi na manzon Allah, sai ya ce baka wannan ruwayar mai rauni ce ko kuma ina aka rawaito? Ba ka suke cewa ba? To abinda nake so ɗalibai, mu dawo fannin hadisi. Ɗalibai, ‘yan uwana, mu nutsu da kyau. In an ce an ba da tarihin sabuwar manzon Allah, an ce sai ka faɗi ruwaya ko waye rawaito? To me hadisi shi ake ba wa ruwaya? To me hadisin ake ba da labarin zuwansa da bayyanarsa kafin ya zo? Waye ya yi magana har aka samu mai ruwaya da ya ruwaito maganar? Wannan ana kaucewa da yawa mutane. Wani sun gamu da wani ya ce an ce an haifi manzo Allah, an ga haske, an yi waye, bayan babu wani ruwaya da su tabbatar da haka, to mai zanar ruwaya annabi ne zai magana sannan a yi ruwayar, to shi ake labarin zuwansa. Ba sai ya zo ya yi magana za ta zama hadisi ba, amma akwai asar da akhbar na kudama magabata sun tabbatar da abubuwa, kuma an rubuta, kuma akwai abubuwan da ba za a samu a ko'ina ba sai a wajen maman manzon Allah. To daga samun ɗaukar cikinta a daren 17 ga watan Rajab, rana Alhamis da daddare daren Juma'a, daren da ta tare a rannan baban ma'aiki ya kusance ta, a rannan cikinsa ya shiga, a rannan kwarjini da baha'i ya same ta, baban ya yankwale, sai ta zama a bar so, a bar kallo, a bar girmamawa Sayyida Amina. Tun daga nan wani bayani akan samuwarsa daga bakinta aka ji, an samu labari da asari daga bakinta guda 172 akan haihuwar manzo da samun cikinta. Ibn Ishaq ya tabbatar da waɗannan alisattafansa na tarihi, Ibn Khaldun a muqaddama ya tabbatar da wasu daga cikin irin waɗannan labaran, amma ba saboda haka annabi a cikin bayanin samuwarsa da haihuwarsa akwai abubuwan ban mamakai. Mu kuma mun yi imani, mun yarda annabi, annabi taba fulata ne, in dai girma ne za a faɗa, komai girman da za a jingina ga annabi, to ma'aikin Allah hushanan ne. Da ta zauna ta ce ya yi sallama, sai ya ɗaga hannuwansa guda biyu ya shimfiɗa, ya ɗaga sama, yana ta motsi da bakinsa, sai da Amina ta ce, ni ban ji me yake faɗa ba, amma ya daɗe. Yana magana yana motsi da bakinsa, da ya gama sai shafa wa fuskarsa da kirjinsa. Ma'aikin Allah yana nan a zaune a jariri, bai kwanta ba, bai kuka ba, sai atishawa. Alhamdulillah. In kuma yi sai da so uku yana alhamdulillah. Shi ne Imam al-Busiri, Allah ya ƙara masa rahama, yake ishara zuwa wannan hikayar da cewa shammatathu al-amlaku iz wara'athu wa shafatna bi qawli ash-shafa'u, kana zuwa gwazo ma kafin ta ƙara so sai ta ciwo atishawar, sai ta ji godiyar Allah da jariri yake, tana shigowa dabta ta ƙara so gurin Sayyida Amina, sai jariri ya kwanta kamar yadda kowane jariri yake kwanciya, yana wutsul-wutsul, yana inya. A nan ne za ka gane badal fana'i baka'u, bayan an yi fana'i sai aka yi baka'i. Sai manzo Allah ya dawo adatan kalbashar, sai ya dawo kamar haihuwar jariri, amma ka san ya sha bamban da jarirai. Wannan ne za aka tabbatar, Allah yana so ya tabbatar mana da lafiyar ma'aikin Allah. Shi ne abin halitta na Allah da ya fi kowane abin halitta ƙarfi da lafiya. Idan an haifi jariri, idan bai yi kuka ba ko ya rayu ƙarshenta akwai matsala. To saboda haka ne za ka ga nasu in an haihu yaro bai kuka ba, za ka ji suna dukan safaf, ana dukan bayan yaro, su ake jariri ya yi kuka dai in yi inya mai haihuwa da ungozo ma da kowa za a san an haifi lafiyayye. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama, to abubuwan mamakai dai suna da yawa, kuma lokaci ba shi da yawa. Saboda haka ‘yan uwa, idan muka ce za mu taho a haka batun da yawa, amma abin da nake ba da nasiha, mu riƙe ɗabi'o'i na manzon Allah. Mun ji tarihinsa, mun ji halayensa, mun ji irin abubuwan da manzon Allah ya gamu da shi ya yi haƙuri, to mu dinga ƙoƙari ne koyi, ba za mu iya duka ba. Halayen annabi sai annabi, ko annabawa za a tara duka a ɗora musu ba za su iya ɗauka ba, wannan ɗabi'o'in nasa da Allah ya masa shaida da wa'innaka la'ala khuluqin azim kuma ya samu kamala al-insanu al-kamil kamula hissan wa kamula ma'anan fa wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa istafahu habiban bari'un nasabi shi cikakke ne a batini cikakke ne a zahiri to cikarsa a batini dabi'arsa babu damuwa babu fushi babu gaba babu duk dabi'o'in shedan Allah bai hada annabi da su ba dabi'o'insa akhlaqun ne rabbaniyatun ilahiyatun mustafawiyatun muhammadiyya annabi muhammad kenan ai masa sharri yayi alkhairi bai taba rama kalma daya ba daga cikin kalmomin da kafirai mahassadan su suka yi masa ko zagi bai taba ramawa ba saboda haka ƴan uwa shauƙin mu da soyayyen mu da manzon Allah ba zai cika ba sai mun zama muna koyi da halayensa gwargwadon yadda za mu iya in lam takun iblun fani idha in ba za mu iya duka ba mu yi ɗan ƙanƙani in ba za ka iya kawo raƙumi mu yanka ba to ka kawo ɗan akuya kar dai ka zama ba ka kawo komai ba juriya da haƙuri irin na manzon Allah shi ne muke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a ce masa mai haƙuri ba duk wani ɗabi'o'i da ake cewa annabi mai kaza annabinsa ya yafe amma Allah baya yafewa wa'incan sun yi abin da suka ga dama mun ga abin da Utba ya yi mun ga abin da ɗan baffansa ya yi masa mun ga duk abubuwan da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya kirama masa mun ga mabiya ta mahaifar raƙumi amma duk abin bai zo musu da kyau ba an wa annabi abu kullun ya jure amma ragan da aka yi mata da kansa mazala sai da yace da ɗan gidan Abu Lahab ya zo ya zagi manzo ya zage shi baya kulawa da Allah ƴan uwa mu dinga kwatantawa idan ka ji zagi ka gode Allah kar ka kula ka yi koyi da manzon Allah in ka ji sharri kar ka raya ma kai alheri ka yi koyi da manzon Allah annabi bai kula ba duk wannan a fuskar ma'aikin Allah na ce ya bakara daga hususiyar annabi duk wani abu mai fuskanta ko ƙura ba ta taɓa fuskar annabi ko ruwa in annabi ya shiga ana ruwa fuskarsa ba ko feshi ba ya taɓa fuskar annabi ruwa zai zubo kan annabi gemu ya jike jiki ya jike amma ruwa ba ta shiga fuska annabi in kaga ruwa da danshi daga hususiya ta manzo in kaga danshi a fuskar sa to shi ya kwashi ruwan ya sha ya safa ba dai ruwa wani ya ka shi ya tofa Allah bai yarda ba sahabbai sun damu da yawa manzo Allah da ya ga damuwar su kuma ya ga abin da aka yi wa annabin Allah manzon Allah shi ba ta kansa yake ba fa a'a manzon Allah Allah soyayyarsa da Allah ga manzon Allah ana masa wulakanci sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce min Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika Allah hada shi da kare daga cikin karnukanka manzon Allah abin da yake kenan asan kuma magana annabi tsakaninsa da Allah bayan wannan da kwana hudu sai suka tafi sham shi wannan ashararin sun je sham kamar yadda Imam al-Bukhari shi kuma wannan la'anan nan da ya toba mazala yayyayyay ya kasa tashi ina kalbu na Allah ya zo yayyayyay ya ga da shi ya kyakke tashi lokacin da zakin ya kama shi sai ya dinga ihu yana cewa ku shaida Muhammadu zai kashe ni, Muhammadu zai kashe ni, dan dai haskada har yau dai Allah ne ya kashe shi. Saboda haka ƴan uwa, mu ɗauki haƙuri na manzon Allah, idan ka yarda da Allah, ka yi haƙuri a cikin rayuwa, kana koyi da manzon Allah, duk wanda ya taso da lalata zai iskanci, Allah shi ya san yadda ya iya, Allah ya fi kowa iya faɗa. saboda haka masu taba daraja kai manzo Allah ko ina suke mu takadunmu da su ido dan zamu ga ya Allah zai yi kuma Allah baya kyalewa saboda haka ƴan uwa ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana soyayya manzon Allah kuma ya ƙara ba mu ikon dagewa da tsayawa akan wannan hidima ta ma'aikin Allah duk wani wanda zai ja ka ya ce kana zuwa maulidi kaza kaza shedani ne ka rabu da shi aljanna ya rasa yake so kai ma ka rasa duk wanda ya tsaya hidima ga annabi da bayyanar da soyayya to Allah ya yi masa komai mu dangane da tsayawa a hidimar annabi mu shaida ne saboda haka ƴan uwa abin da nake so a zage dantse ba wai a jami'a dan kare za mu zo mu tare mu maulidi ba gidajenmu da ungoyinmu kowa ya je ya shirya mu hassawan masoya annabi ne kullum maulidin annabi muke arziki da lafiya da karuwar nutsuwa yana samuwa a gari inda ana maulidin manzon Allah bukatu duka suna biya ga wani sirri zan bayar na tabbatar zai amfanar da mu an nutsu duk wani bukata da mutum yake da shi yayin da ya zauna wajen maulidi ya halarto bukatar baka tashi sai Allah ya yi maka ita saboda me saboda albarkacin halartar manzon Allah inna duk aka taro annabi yana halarta annabi na son masoyansa yana tare da mu inna duk muke inna muka taro yana tare da mu wasu daga manyan waliyan Allah al'umma sama da an zauna an kirawo su Allah yana kawo ruhaniyar su wajen balle manzon Allah to halartar manzon Allah waje ya isa ijaba shi sa wajen maulidi idan kuɗi ne sun ki zama kai kasuwanci sun ƙare ka samu ƴan kuɗinka da za ka koma kasuwanci ka tawo da su wajen maulidi ka sa aljihu a zauna a tashi ka je ka sa su cikin kuɗinka ka ga yadda Allah zai yi mu muna yara masu kuɗi a gida wajen malam babba duk masu kuɗi za su zo da kuɗaɗen su ɗauri haka haka sai a ɗaɗɗaura a kan tebur tun farkon karatu har a tashi in an yi addu'a kuma kowa sai ya zo ya ɗau kuɗinsa ya sa a jaka ya tafi Allah ya nemi su buɗi yanzu da yake ba za a iya yin haka ba in ka ajiye kuɗinka a fili in an jima sai ka tlato sai sa nake a samu a zo da kuɗi a aljihu ɗalibai jarrabawa ɗalibai ku dinga tawassuli da wannan zaman mu ma muna yi muku tawassuli da wannan zaman Allah ya ba ku najahi a wannan satin za ku fuskanci jarrabawa ko ba haka ba to muna kamun ƙafa da annabi albarkacin wannan zaman albarkar sahabbansa da 'ya'yan gidansa albarkar Shehu Tijjani albarkar Shehu Ibrahim Allah ya ba ku najahi ku samu haya ma a dukkanin faifofinku don albarka ne sannan na ga mata da yawa idan na faɗi wani abu ba zan yi ba daidai ba in na ce akwai masu son miji wannan zato ne nawa ba ina zaton dai zaton nan karɓar ɗaya ne bayan san wata ma jarrabawar da faifar da ta zo da miji wata ma ba za ta saurari makarantar ba to Allah ya ba wacce duk take da buƙatar miji mai kyau miji na ƙwarai amma daktaro ya ce hadda musan to su ma za a zuwa su ji ake yi in an zo wajen Allah ba su mata gwagware Allah ya ba su mata masu mata ɗaiɗai da masu su kafin mu fara addu'a ta basu mata sai an yi addu'a masu shakkan matan su Allah ya kire tsoran mutum yana so ya ƙara aure yana tunani ya ga matar sa kirjin sa yana buk lene Allah ya kire tsoran mu rage mata zawarawa mu rage mata ƴan mata a kawo su gida a zauna a kira ya sunna annabi Muhammad kuma Allah ya ƙara wadata Allah ya zo da buɗi don albarkacin manzo Allah ƴan uwa wallahi ba daɗi mata Allah ya ba ku maza da ba duka ba zaki Allah ya ba ku mazaje da suka san mutuncin mutuntaka ai tararrashinki ai ta girmama ki ke kuma ki tawaru kar ki zo ana girmama ki ana rarrashi ki zama ki dauka kin yi mallaka bi ta zaitsai in mutunki yana da kirki ki yi kirkin dan duk mai kirki yana da rashin kirki in rashin kirkin ya waibo za ki bashi kashi ki a hannu Allah ka kiyaye Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya sakan kawo ƴan uwa da suka hada wannan maulidi Allah ya ja kwanan mu cikin manzon Allah ya sa yadda muka tsaya nan wata shekara ma mu kuma haduwa tare da ku cikin wannan maulidi mai albarka wadanda muka rasa a shekaran nan na maza da mata Allah ya dada musu rahama da Dr. Salisu shi ma muka zauna waccan shekarar da shi gashi yanzu Allah ya karbe shi ya tafi hutawa ya tafi aljanna ya tafi kusa da annabi wannan harkar wannan duk kuka ga muna yi tare da shi ta annabi ko wallahi kun na rantse muku da Allah tsakanin sa da jin daɗi da shiga aljanna mutuwa da mutum ya tafi lahira an gama ajiya a ƙarshe zan cika magana da wata hikaya da daji wani bawan Allah nake tambaya a Yobe yake jiya baki mutanen Yobe suka zo nace ina kowa ne aka ce ya rasu cincinni sai wani ya ce wani abun mamaki ma da ya faru da shi wato wani ya mafarki ya ga kabarinsa ya zama babba kamar ɗaki sai ya ga wasu mala'iku guda biyu wannan ya kama nan wannan ya kama nan an buɗe kabarin ka bar tabar ma sai suka ɗago shi ya zama kyakkyawa lafiyayye haske kama ba shi ba sai ya ce dan Allah ma ya sa mai mafarkin in gane shi ne sai na ga ɗan zuban da yake da shi ana wane wannan irin daɗi da falala da ka samu wajen Allah menene ne kai Allah ya maka wannan kun san abin da yake sai yace leko ma cikin kabarin leko ka gani yace da ya leko ya ga duniya guda wane girman Kano komai da komai ya gani a cikin shi to nan karamin gidana ne daga gidajen da Allah ya bani amma abin da Allah ya tabbatar min nayi ya ji daɗi ya mun ba wani ibada bane ba wani aiki bane in sheran nan ne ƴan zagayen maulidi suka fito suna gewaye ina fitowa da fiyo wata guda ɗaya a hannuna sai na ba wasu yara ana rana sai wannan ya tsoka ai ba wannan suka shige Allah ya nuna mun saboda wannan fiyo watan da na ba masu zagayen maulidi Allah ya mun haka saboda haka ƴan uwa mu tsaya marasa rabo da ba a raba da su ba yadda za a yi ka ba su Allah ya gaya mana innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha iya da kai da so baka isa ka ba wannan Allah bai ba ba to mu da ya ba mu mun gode Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara annabi daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh